إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة baya haka yau muna ranar Juma'a 12 ga watan Zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da 2 ga watan 6 shekara 2023 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Za mu ci gaba da karatu akan aqida da kuma tauhidi daga littafin Ad-Durratul Mudiyya fi Nazmi Tauhid Rabbil Bariyya wanda aka fi sani da Alfiyatut Tauhid wanda Al-Sheikh Al-Allamatu Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopia rubuta rahimahullahu ta'ala. Da wannan darasi shine darasi na 34 da zamu tashi al-faslu thani fi bayani bawabit ijra'i al-ahkam. A satin da ya gabata mun kammala fasli na farko da yake magana akan ma'anar kafirci da kuma kashe-kashen sa. To yau zamu tashi wannan fasli na biyu a farkon baiti na 635. Malam yake cewa الكفر والتكفير حكم شرعي فالحكم فيهما عظيم الوقع لأنه خالص حق الله فليس حكم غيره يضاهي فمن يكن إسلامه قد ثبتا فالشك لا يزيله إذا أتى ولم يزل صريحا للإسلام سوى صريح كفر ناكد لما حوى فخطأ في نفي تكفير غدا أهون من إثباته فابتعدا كذاك في التفسيق والتبديع فلتحذر السرعة في الجميع والحكم في الدنيا على الظواهر وربنا يحكم بالسرائر ليس لنا القطع لمسلم بأن ينجو من نار خلاف ذي الفتن من كافر يموت بالكفر فقط نقضي عليه بالخلود في النكد. Al-Sheikh Al-Allama rahimahullahu ta'ala yace al-faslu al-thani wato fasli na biyu fi bayani dawabit ijra'i al-ahkam, da wannan fasli ya tattare ka'idoji da ahlus sunnati wal jama'a suka dora wajen gudanar da hukunci wato akan mutane. idan ba ku manta ba an yi bayani kan abin da ya shafi kafirci da karkasuwarsa haka na yi bayani akan abin da ya shafi shirka abin da ya shafi munafurci da makamantansu fasikanci zalunci da sauran dai waɗannan kalmomi wanda wasu suna ɗauke da shirka wasu suna ɗauke da kafirci wasu kuma suna ɗauke da alkaba'ir to shi wannan fasili amfaninsa zai kawo maka wasu ka'idodi wanda ahlus sunnati wal jama'a suka ɗora akan gudanar da waɗannan hukunci-hukunci na hukuncin kafirtawa mushrikantarwa fasikantarwa bid'antarwa ba haka kawai tunda kaji an ce kaza kafirci bane kaza shirka bane idan kaga wani yayi wannan abun kuma sai ka ce ai ya kafirta akwai bambanci tsakanin kaza kafirci ne wanda yayi shi kuma shi ma a ce kafiri ne ba lazim bane ba tilas bane dan abu na kafirci duk wanda yayi shi ya zama kafiri la akwai dawabit so shi yasa suke kawo ka'ida su ahlus sunna wal jama'a cewa laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi ba dukkanin mutumin da ya fada cikin kafirci hukuncin kafirci kuma ya tabbata akan sa ba zai iya yiwa mutum ya aikata abu a shari'a wannan abun kafirci to amma shi bai kafurta ba saboda wasu dalilai saboda wasu almawane saboda ba a samu tattaruwa a shurut ba to ba lazim bane babu talazumi idan na ce kaza kafirci ne a ce a to ai in wane yi shi na kafirta shi kamar da yawa yan bid'a sufaye suka dauka idan an bude littattafan su aka karanto su maganganu da shehunan su suka yi aka ce kaza din nan kafirci ne sai su ce an kafirta musulmi ba sa tantancewa mutum ya zo ya ce a idan kai tarbiyatul azkari zaka iya zama wa Allah zaka iya daukar komai Allah ne sai ka zo ka ce to wannan kafirci ne saboda mi lam yalid wa lam yulad laysa kamithlihi shay'un to da ka faɗi wannan ka karanto wannan ka ce ai wannan kafirci ne sai su ce wai ai ka kafirta musulmi saboda su abu da suke dauka da zaran aka ce kaza kafirci ne to shikenan an kafirta mai wannan magana ko mai wannan aiki a yanzu kafirta wanda yayi abun wanda ya shiga tarbiyatul azkari misali kila ya samu kwana 40 ko sama ga haka har ya samu yayi wusuli ya kai matakin da komai aka nuna masa zai ce wannan Allah ne shi ma din Allah ne to za mu kafirta shi kafirta shi daban abin da yayi na kafirci shi ma daban hukunci hukunci ne guda biyu to wannan ka'ida ce ta su ahlus sunnati wal jama'a wanda suka saba ma al khawarij akai su khawarij ba su da wannan ka'ida da zaran ka aikata saba Allah to shikenan ka kafirta ba wani sharadi ba wani dabidi ba wani mani'i baka da uzuri to su kuma sauran sufaye da wanda suka bi hanya irin tasu musamman gulatus sufiya su kuma suka ce a in dai mutum ya riga ya tabbata ya zama musulmi to shikenan komai yayi ruwansa ba za a ce da shi ai kafiri bane komai yayi kawai dai ai masa uzuri ba abin da zai rusa wannan imanin nasa to kaga wannan rusa addini ne gaba daya to su sai ahlus sunna suka tsaya tsakiya suka ce a in aka ce abu kafirci ne sai wani ya zo yayi wannan abin to sai a duba idan babu wani uzuri da za a bashi shar'an to sai a kafirta shi in kuma akwai sai a yi masa uzuri amma a ce abin da ya kafirci ne to wannan babu yana da matukar muhimmanci so shi yasa masu wa'azi ko fatawa su saba da bayanin hukunci sama da bayani akan mutane yawwa misali kawai ka damu da bijiro ayyuka ko aqidu ka bayyana cewa to wannan aqida kafirci ce wannan aqida shirka ce kaza bid'a ne karka damu da wani dan bid'a ne shakka wani dan bid'a ne ko malam wani dan bid'a ne karka damu da wannan saboda wannan ya hataji ila dawabit amma shi wancan indai kana da nassi da ya tabbatar da cewa kaza din nan kafirci ne ko bid'a ne to sai ka faɗa a matsayin karantarwa to shine zamu gani anan malai yace al-kufru wa takfiru hukumin shar'i to a ce kaza kafirci ne aiki kaza kafirci ne ko magana kaza kafirci ce ko aqida kaza kafirci ce hukumin shar'i wannan hukunci ne na shari'a mala ba mu ne zamu zauna kawai mu tsara ayyuka mu ce ai ruwan abu kaza kafirci bane la Allah ne zai tabbatar da kaza kafirci ne ko annabin sa ba mu ba to she in ka ce kaza kafirci ne ana buƙatar ni ka kawo dalili ko to haka nan wat takfir shine jingina mutun zuwa ga kafirci shine at takfir idan ka ce wani ka ayyana wani ko wasu mutane ka ayyana su ka ce ai kafirai ne da wani ai kafirai ne to shi ma wannan hukumin ne shar'i ka tabbatar da cewa kana da nassi in ba haka ba ana iya samun matsala sai kalmar ta dawo gare ka kamar yadda ya tabbata a hadisi cewa duk wanda ya jefi wani da kalmar kafirci to tabbas za ta dawo ga ɗaya daga cikinsu in ya dace da ita shi da ka jefa ma ita to za ta tsaya kansa in kuwa ba kafiri ba ne bai kafirta ba kawai dai adawa ce ta jaka ko hasada ko son zuciya ka kakaba masa kafirci to lafazin zai dawo kalmar za ta dawo kanka to shi yasa malai ya ce dukkan su hukunci ne na shari'a yawwa kenan ko ka zo wa'azi ba ka da hujja ka ce kaza kafirci ne sai in kana da dalili shari'i haka baka da damar da zaka ce wani kafiri ne ka ayyana shi sai in kana da dalili shar'i to fal hukmu fihima tabbatar da hukunci cikin cewa aiki kaza ko aqida kaza ko magana kaza kafirci ce ko kafirta wani yin hukunci a cikin su azimul waqi abu ne mai girman sha'ani ba abu ne da ya kamata a yi wasa a kansa ba. Kinan kamin ka faɗa ka tanadi dalili. Nogar ka zo ka ce ai kaza kafirci ne a ce to ina hujja. Sai ka tsaya kana kami. La'annahu abin da yasa yake da girman sha'ani khalisu haqqillahi wato haƙƙi ne da Allah yake banta da shi. Ko manzansa. Saboda haka ba wanda ke da izinin cewa kaza kafirci ne sai shi Allah subhanahu wa ta'ala ko annabinsa. Amma mu ba mu da izinin da za mu zo mu ce kaza kafirci ne ko wani kafiri ne a bisa ra'ayinmu kawai a bisa fahimtar mu. Shi yasa ba ka yin ijtihadi a kan wani ka ce ai ni a fahimta ta dai wani ya kafirta. A to fahimta ka kaiwa. Ko a fahimta ta wani dan bid'a ne a dalili za ka kawo ba fahimtar ka ake nema a nan ba falaisa hukumu ghairihi yudahi kuma hukuncin wani Allah falaisa yudahi bai zamo yana kama da hukuncin Allah ba to she sa bai yiwa kai in kai hukunci ya tabbata a shari'a, saboda kai ba Allah bane. To bayan da za a yi naka hukunci yayi daidai da na Allah, faman yakun islamuhu, to ga wata ka'ida ka rike ta da kyau za ta taimake ka. Faman du wanda yakun islamuhu, musuluncin sa ya kasance kadi sabata, musuluncin shi ya tabbata, ya inganta cewa wani musulmi ne, to fa shakku, shakka akan musuluncin sa, la yuziluhu, baya gusar da wannan musuluncin nashi. A wani muna da tabbacin musulmi ne, duk wasu ayyuka na musulunci yana mi, yana yi a zahiri, ko sai aka zo abokansa ko mutanen unguwarsa ko makotansa suna shakkan cewa yana wani abu na kafirci, amma babu mi, babu tabbas, ko kama a zo kila ana tuhuma ta yi da bokanci amma babu evidence, zato ake yi, ba a samu shaida cewa eh yana bokanci ba, to wannan shakkun ba zai tunkuɗi wancan musuluncin nashi da kun ka sani ba min qablu, sai kun samu mi, yaqini, tabbas yana yi, saboda ka'ida ta tabbata al yaqinu la yazulu bi shakk, yaqini baya gushewa saboda shakka. Yace idza ata, idan shi shakka din nan yazo ga lamarinsa, to sai mu aje shakka mu koma akan mi, kan yaqini, kenan sai mu dauka cewa wani din dai musulmi ne, ko yawa jita-jita da ake yawo cewa ai yana bokanci, ai yana bugun kasa, tunda ba mu da evidence, sai mu yi mi, sai mu yi watsi da wannan, mu ci gaba da bi ne sallah, in ya nemi aure mu bashi, da sauran al'amura na musulmai. To wannan ka'ida tana da muhimmanci, duk wanda musulunci ne ya tabbata, to ba abin da zai gusar da musuluncin nan sai fa shirka ko kafirci na yaqini, ba na zato ba, ba na zato ba a zo a ce a kamar irin yadda wasu ke yi, sai kaga a unguwa ana tuhumar wani, misali, to saboda wannan tuhuma sai kaga kowa ya kaurace masa, sai a ce ai ba za a bi shi sallah ba, mi kai ba kaji abin da ake yada akan sa ba, ai an ce duba yake yi, to kai yayi duban gabanka koko kana da shaida, to haka dai ne ja in shi, saboda haka ni na daina bi ne sallah, to wannan jahilci ne, jahilci ne, ba addini bane. Walam yuzil, babu abin da ke gushe sarihal islami, tsantsar musulunci, bayyanan musulunci, siwa face sarihi kufrin, wato tsantsar kafirci, kafirci bayyanan ne, duk wanda in an tambaye ka wane menene, sai ka ce musulmi ne, saboda mi, saboda kaza, saboda, sai ka faɗi abubuwa na hujjoji, to ba abin da zai gushe wannan musuluncin nashi sai kafirci karara, baro-baro, bayyane, kila ya tabbata yayi bokanci ka gani, ko yayi bugun kasa ka gani, ko ga shaida an samu attawatur na mutanen da yawa na kidin kafircin, da kuma yana walwale musulunci, lima hawa ga abin da ya kudurce cikin zuciyarsa na tauhidi, tunda mun karanto a baya akwai kufurin duna kufur, ashe ko kafirci mutum sai an duba babba ne ko karami, akwai kufurin akbar, akwai kufurin asgar, to kafircin ma sare sai na farko ya zama sarihi, na biyu kuma ya zama yana walwale tauhidi, yana walwale imani, kaga ya zama babban kafirci kenan. To saboda haka sarihul kufri shi yake gusar da sarihul islam. Fa khata'un في نفي تكفير غدا اهون من اثباته فابتعد ga wata kaida ita ma tana da muhimmanci ku haddace ta fa khata'un yin kuskure fi nafi takfirin wajen kore nasabta ma mutun kafirci mutun ne an gane an zo ana ta magana ya kafirta yana ya kafirta kai sai kace bai kafirta ba to ashe ce wanda kai bai kafirta ba kuskure kai baka yi ta hakiki ba baka yi cikakken bincike ba ashe aboye din yana kafirci aboye yana yi kuma har abin ya fito fili ya bayyana a wurin wasu to yin kuskure wajen kore nasabta mutun zuwa kafirci to gada a hawana ya kasance shi yafi sauki min isbatihi daga tabbatar da kafirci ga mutun ma'ana da kai kuskure wajen cewa wani kafiri ne ko wani ba kafiri bane to yin kuskure kan cewa wani ba kafiri bane yafi sauki sama da kai kuskure wajen cewa wani kafiri ne ta bayyana daga baya ba kafiri bane to shi laihinsa akbar wani kafiri ne amma sai kai kuskure saboda dalilai ba su gama haduwa wurin ka ba sai ka ce ai ba kafiri bane to wannan yafi sauki yafi sauki to wannan ita ma kaida ce muhimma jiddan fafta'ida saboda haka ka nisanci shi wancan wannan na farko tabbatar da kafirci akan kuskure to gara kai kuskure wajen kore masa kafirci kazaka haka fit tafsiki wajen fasikantarwa ce ayewa ne fasiki ne ma'ana yana ayyuka na ma'asi irin su shaye-shaye sata ƙarya da makamantansu mutum yanzu yana aikata alkaba'ir shi ake kira fasikanci ba iya dole sai neman mata ba duk wani abu wanda mutum ke yi na babban laifi kuma bai tuba ba kuma abin ya bayyana to wannan shi ake kira fasiki to haka shi ma wajen fasikantarwa haka hukuncin yake yawwa shi ma ba za ka ce wani fasiki bane sai kana da dalili indai ya tabbata ba fasiki bane wata bid'i haka hukuncin yake wajen kuma bid'antarwa a ce wani dan bid'a ne sai in bid'a tami ta bayyana ko yawwa kamar misali mutumin da shi hakkira yake yi ma a zuwa ayi bid'a so to kaga ai wannan ba buƙatar sai an tsaya wani lalabe ko wani abin nan wannan kada an zaka ce dan bid'a ne tunda yana yin bid'ar kuma yana kiran mutane zuwa kamar sufayen nan misali kaga dare da rana suna kiran mutane a zo ayi bid'a a zo a rike salatul fatihi a zo a rike shehunnai a zo an shiga musiba a dinga kiran waliyai to kaga wannan kada'an zaka ce da su yan bid'a saboda suna yin bid'ar sannan kuma har fitowa ma suke suna kiran mutane a zo ayi bid'a to sai ce faltahzari sur'ata ka nisanci yin gaggawa fil jami'i a cikin dukkanin waɗannan abubuwan da aka lissafa da al-kufru da at-takfir da at-tafsiq da at-tabdi' wato ka tsaya kai tunane kamin ka ce aiki kaza kafirci ka tsaya kai tunane kamin ka ce wani kafiri ne wani mushriki ne kar kai gaggawa don ba a son a samu kuskure sannan kar kai gaggawa cewa kada ai wani fasiki ne an tambaye ka me dalili to je na ga ya dauko wata mata a mota ko a babur to wannan shikenan hujja ce na cewa fasiki ne yana aiwa matar shi in bai da mata yana aiwa yar uwarsa ce muharramarsa ko kuma yana aiwa a taimako ta nema kuma yana da damar ya taimaka mata to karka ce ɗaya da kaga abu shikenan kai gaga sai ka ce ai wane fasiki ne to shine ya ce kar kai gaggawa. To sannan ka'ida ta gaba, wal hukmu fid dunya, hukunci a nan duniya da mutane za su dinga yi ga ƴan uwansu, ala zawahiri, bisa ga abubuwan da azzahiri suka bayyana suka fito fili. Har ko yaushe yi kokari ka rike zahiri, ba a kallafa ma ka yi aiki da abin da ba zahiri ba. Wa rabbuna yahkumu bisara'iri, shi kuma Ubangijinmu shi yake hukunci da abubuwan da suke a ɓoye, saboda shi ya san gaibi. Yawwa, saboda haka hatta kafircin nan da aka faɗa a takfir, kafirtawa, a tafsir, fasikantarwa, a tabdi, bid'antarwa, to kai aiki da zahiri, kar kai aiki da mi, ma'ana abin da mutum ya bayyana shi za ka yi aiki da shi. Misali, ta yi mutum ya bayyana musulunci, ana salloli da aikin haji da zakka da azumi da komai tare da shi, amma kuma a zuciyarsa tantirin kafiri ne na badaranga ne, to kai ba ruwanka kai aiki da ni. Yawwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci su Abdullahi dan Ubay, ka gani Annabi ya yi musu mu'amala ta musulmai, amma ba su da bambanci da su Abu Jahal, bal ma azabarsu ma ta fi girma. Saboda mi? Sun ƙi su bayyana kafirci, sai suka ɓoye shi, amma sai suka bayyana musulunci. To shi yasa Ahlus Sunna suka ce, har ko yaushe mutumin da ya ɓoye bid'a cikin zuciya ta yi, amma ya bayyana maka sunna, to kai sai ka yi aiki da zahiri. Mutumin da ya bayyana maka musulunci amma ya ɓoye kafirci ko munafunci, to kai sai ka yi aiki da zahiri. Kyaliba ɗininsa wurin Allah. Ko kuma mutumin da yake shaƙiyancinsa a ɓoye, bai bayyana ba, ya je ya yi zinace-zinacensa, ya yi abubuwansa a ɓoye, to kai tun da bai bayyana gare ka ba, ƙyale lamarin sauran Allah. Yi aiki da zahiri har sai san da wani abu ya bayyana, a gane? Karkaciya a ni sai na bi diddigi na gano wai mi wa ne yake, to wannan kuma haramun ne. Sai ce laisa lanal qat'u li muslimin, kuma daga cikin ka'idodi da Ahlus Sunna wal Jama'a suke kawowa, suna cewa laisa lana, bai zamo gare mu ba, alqat'u yankewa, yanke hukunci li muslimin, ga wani musulmi, bi an yanjuwa min nari, mu ce tabbas wani sai ya kubuta daga wuta. An gane? Ahlus Sunna ba su yarda da wannan ba. Ka ayyana wani mutum wanda ba Allah ne ya ayyana shi ba, ba manzon Allah ne ya ayyana shi ba, kai ne kawai ra'ayin kanka, in ma dai kila yawan ibada da kaga yana yi, ko nagartarsa ko rukunsa ga sunna, sai ka ce kai ai wani ba yadda za a yi ma ya shiga wuta. To wannan ban kaura ce. Yawwa, mazhabi ne na 'yan bid'a, duk nagartan mutum Ahlus Sunna sun ce ba a yi mai matsayi, duk nagartarsa. Kai mutum ko shahada ya yi, ba za ka ce ai dan aljanna ba ne, kawai dai za ka ce muna kyautata masa zato, muna mai tsammani, muna mai fata zai samu rahamar Allah, zai samu aljanna. Amma ba za ka ce a kada annan aljanna ba ne, wannan sai da nassi na fataran gani. Yawwa, idan ka ce misali sahabi kaza yana aljanna, to nassi gare ka. Misali Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu, shi kada annan aljanna ne, saboda nassi ya tabbata. Haka sauran sahabbai, kuma duk wanda ba nassi ne ya ayyana shi ba, to kyautata masa zato ake duk ibadarsa, duk nagartarsa. Ka gani? Sabanin 'yan bid'a wanda suke bayyana a yanzu, masu wa Allah ganganci, wani ya koma ya ce shi aljanna ma shi adda ita, duk abin da kake ma, duk ban kaurar da kake, in an je lahira zai saka aljanna. haka wani shehi a gane ya fito ya fada, wani ya fito ya ce kai aljannan ma ya an jefo su sai Allah an yi lallashin su, an ba su hakuri su shiga, ana su shiga suna cewa ba ma shiga, ana lallaba su. Ga wannan ba ganganci ba ne, ba izgili ba ne. Wani ya fito ya ce su ba suna bautan Allah ba ne don Allah ya ba su aljanna, su don Allah kawai, don shi Allah wai kawai suke bauta, ko ya ba su aljanna ko kai ya ba su, su ba su damu ba, oho su ba aljanna a gabansu ba. Daga cikin yan bid'a a gani. Wani ya fito shi kuma ya ce a aljannan ma sai wanda suka ga dama a sa, so da haka ko an zo da wane da wane da wane in ba su aminta ba ba za a sa su aljanna ba. Su za su yi screening, su za su tabbatar da wanda suka gamsu da shi a sashi a sashi. Duk yan bid'a cikin sufaye yan ɗari kunnan suke wannan tabargaza da sunan musulunci da sunan karama, amma ka nemi adalci na ahlus sunna wal jama'a. Duk ibadar mutum suka ce ba za a ce zai kubuta daga wuta ba, domin me? In ka san yadda mutum ya rayu to kana da yaqinin ya aka yi ya mutu, ko kodan kaga an kashe shi saboda addini sai ka ce yayi shahada waye saka, kodan an je jihadi an kashe sai ka ce yayi shahada, ina ka sani tayi ba don Allah ya fita ba. A irin wannan duka cewa ake muna fata muna kyautata zato. So da yawa wasu da sunan sunna amma ko jahilci da rashin karatu ko kuma rashin karanta bawabid da aqida ta ahlus sunna wal jama'a, sai kaga suna dauko abubuwa na yan bid'a suna amfani da su da sunan sunna. To wannan ba daidai bane. Sai ce khilafa zil fitan, sabanin wanda yake ma'abuci fitintinu shine wanda shi ya riga ya wannan ababin aljanna, amma wanda ya mutu cikin fitintinu na shirka da kafirci, min kafirin daga wanda yake kafiri ya mutu bil kufuri, an tabbatar da ya mutu akan kafirci, to wanga kam faqat naqdi alaihi bil khulud fil nakat, to wannan zamu yi hukunci kan cewa zai dawwama cikin wahalar azaba. Kaga kenan su ahli sunna sun bambance tsakanin wanda ya mutu da imani da wanda ya mutu akan kafirci. Wanda ya mutu akan imani duk salahasa to za a ce kada an da aljanna bane, amma wanda ya mutu akan kafirci to shi wannan ana fada kada an yanke cewa wani dan wuta ne kawai. To haka sun kararraba abin. Saboda mi a shi wancan nusus duka suna nuni kan cewa ana bari ne na karkashin mashi'ar Allah, amma wannan nusus sun tabbatar da cewa duk wanda ya mutu yana shirka to ba shi ba rahamar Allah, ba shi ba aljanna. Ayoyi sun tabbatar da haka. Sai ce kullu wa'idin, dukkanin wani narko na azaba, ja'a birtikabi ma nuhiya, wanda wannan narkon yazo da birtikabi ta hanyar aikata ma nuhiya anhu, abinda aka hana a kansa, to lam yakun, wannan narkon azaba bai kasance mustalziman mai lizimtawa ga ta'ayina fa'ilihi, a ayyana fa'ilinsa a ɗauko hukuncin aikin nan a bashi shi ba, aw murtakibi, ko kuma wanda ya aikata wannan sabon bil hukumi, sai a yi hukunci a ce to hukunci ne hukuncin wannan abin da yi. Yawwa, misali Allah ya yi narko, ya faɗi narko akan shirka ko, to ba lazim ba ne don mutum ya yi shirka kuma a ɗauko hukuncin shirka a ɗora masa, ba ta lazimi. Kamar yadda na yi shimfiɗa a baya cewa laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi, ba duk wanda ya fada cikin kafirci hukuncin kafirci ya bada akansa ba. Laysa kullu man waqa'a fi shirki waqa'a shirku alayhi, ba dukkan wanda ya fada cikin shirka wato hukuncin shirka ya auku akansa ba. Babu talazumi kawai da kayi aiki kaza to hukuncin ka hukuncin aikin la, to shine abin da yake fada a wannan baitin. Eh, kullu wa'idin, duk wani narko na azaba ja'a da yazo birtikami manuhi anhu ta hanya aikata abin da aka hana a shari'a, to lam yakun mustalziman, wannan abin ba zai zamo ya lazimta ta'ayina fa'ilihi a ayyana wanda ya aikata shi a murtakibihi ko kuma wanda ya hau wannan abin ba bil hukumi, mu yi masa hukunci kaulan wannan abin magana ne. Eh, misali magana ce ya furta ta kafirci, au siwahu, ko wani magana ne, kila aiki ne ko i'tiqadi ne na zuciya, ya kudurta wani abu a zuciyarsa ko ya furta ya aikata wani abu daga ban jikinsa, to ta iya yiwa yana da uzuri da za su hana mi a kafirta shi ko a fasikantar da shi ko a bid'antar da shi. Kenan mutum na iya yin bid'a bai zama mi dan bid'a ba, to mu kiyaye wannan. Yawwa, zai iya yiwa mutum ya aikata kaza na bid'a amma kuma bai tabbata dan bid'a ba, bai tabbata ba, bai zama ba, to sai ce fantabe, ka zamo a fadake akan wannan ka'ida din. Yace la tujral lahkamu, ba a gudanar da hukunci alal ayani akan daidaiku na mutane tare da ayyana su, illa idza sabata bil burhani, sai dai in hujja ta tabbata. To da haka kamin mu ware mutum mu ayyana shi, to sai muna da mi, sai muna da dalili ko? Idan muna da dalili to wannan sai mu tabbatar da hukuncin kaza da yayi akai. To ga ainihin sharuɗan, na farko bi shartu ilmin, muna tare da sharaɗin cewa yayi wannan abun yana sane da cewa wannan abun shirka ne, wannan abun kafirci ne, wannan abun bid'a ne. Eh? Ka gani? Shi bai san salatul fatihi bid'a ba ne, saboda bai yi karatu ba, sai kawai wani ya jahige ya ce mai ai salatin manzon Allah ne. Sai je ya tatayi ya tatayi, sai daga baya sai ya ji wa'azi na sunna, ya ji an karanto maganganu kan salatul fatihi din, ga hadarinsa, ga gubar da ke cikinsa, ga tarin falalar da aka bashi ma wadda ta fi alkur'ani. To wayancan kwanakin da yayi da shekarun da yayi ba za mu yi mai hukunci cewa shi dan bid'a bane, saboda mi yawa ba yi da ilimi ko kuma a bai karatu ba, bai haɗu da malamai na sunna ba, sai aka ce mai ai yazo ya shiga dariƙa, ai manzo Allah ya zo da dariƙa ya ba wani shehi, kuma shehin ya ce je ya raba mu mutane in an bi dariƙa za a shiga aljanna, sai ya karba ya ce yana lazimi da wazifa da zikirin juma'a ana nan, sai ya ji wa'azi na sunna cewa ai Tijjani bai taɓa haɗuwa da manzon Allah ba, ƙarya yayi, bai taɓa haɗuwa da manzon Allah ba, manzon Allah ya rayu a Madina tsakanin Makka da Madina, shi kuma Tijjani nan ɗan Maroko ne na Algeria, sannan tsakanin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haihuwar Tijjani shekara 1000 da wani abu. Ya ji irin wayannan bayanan sai hankali ne ya tashi, sai ya ce ya tuba. To yanzu waɗancan shekarun da yana ta yawwa salatul fati, yana zikirin juma'a da lazumi da wace shiriri ta menene, ba za mu ce da shi an bid'a ba. Wasu da yawa 'yan Tijjaniya suna kalubalantar mu, to to ai mun zo mun ce a yan dari kunnan yan bid'a ne to ya makomar kakannin mu ai izalan ma shekara bata shekara 50 ba kaza 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 ta abin da ya kamata su fahimta ko su sani ko a ba su amsa akai shine mafi yawa har yanzu su karan kansu ai dariƙa ba su sai take ba in ba wannan lokaci ba to mafi yawa a wancan lokacin duk wanda yayi dariƙa yayi ta ne bisa tsammanin cewa hanya kware ce an ga kun fahimci wannan bisa gazatun su cewa hanya kware ce hanya ce ta bayin Allah wanda za ta sada bawa da manzon Allah wasu littattafai da muke karantawa a yanzu su shiga hannunsu ba su karanta su ba dan lokaci wasu ba a buga su ba sannan babu ci gaban zamani kamar na yanzu na internet ya zo ga jirgin sama a buga littattafai a Misra a dauko da sauransu a wancan lokaci da hannu ake rubutu babu wata na'ura ma da za a yi tafin din rubutun ana ba ta rangane babu to yanzu ka ba Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala lokacin da ya gama ganganun da ake ta fada kan Shehu Tijjani to shi yadda annan Shehu Tijjani bai da littafi ko kwaya ɗaya da ya rubuta na addini ko takarda guda bai da ba wani abu da ya zo da shi ya bari a rubuce wanda musulmi zai amfana da shi cikin addininsa babu komai bai rubuta ba duk abin da za a kawo za a ce almajiransa sun ce ya ce ko waɗanda suka gan shi mubasharatan ko waɗanda suka zo daga baya-baya sai malai ya ce kai ai ga malamai na sunna irin su al-imamu az-zahabi su shekul islam ibn taymiya sun ce abubuwan da ake jingina ma a Sheikh Abdul Qadir Jilani na dariƙanci da wasu abubuwa na sufanci duk ƙarya ne ya barranta a kansu Abdul Qadir Jilani ahlus sunna ne ga ya rubuta littafi al-gunya ya tabbatar da aqidu na sunna to sai a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sai ya bashi hukuncin Abdul Qadir Jilani sai ya ce shi yana ganin abubuwan nan da ake ta dorawa kansa ƙarya ake masa shi Shehu Tijjani amma da yazo kan Shehu Ibrahim Inyas da yake shi sun yi zamani an gane kuma shi yayi rubuce ya shi ya bayyana aqidarsa ya yada ta ya karantar da almajirai hannan Najeriya sun je can Senegal sun karbo hakika sun dawo yaji irin abubuwan da suke fada sai rubuta masa takarda yace to nan Najeriya muna tare da wasu suna da awarcewa kai shehin su ne su ɗalibanka ne cikin abubuwan da suke fada shine mutun yakan shiga ainihin wato da'ir abun nan halwa tarbiyya har ya kai matakin da zai ce komai Allah ne shin wannan abin da suke fada haka yake kai ma fahimta kake nan tunda suna jingina kansu zuwa gare ka malai ya rubuta takarda ya tura masa sai ya bashi amsa kan cewa dama babu shakka hali muridi yakan shiga wani hali ya kai ga matakin da zai yi fana'i in yayi fana'i yayi wusuli ya kai matakin da bai ganin komai in ba Allah ba da wannan lokaci ma an ce mai shi din waye zai ce shi Allah ne ya rubuta takarda ya turo Malam Abubakar Gumi to tun daga wannan lokaci Malam Abubakar Gumi ya bada fatawa cewa Shehu Ibrahim Inyas kafiri ne amma kaga bai kafirta shehin sa ba saboda me kenan wancan abin da shi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yake kan Shehu Tijjani kan babin kyauta ta zato ne to amma kuskure yayi rahimahullahu ta'ala hukuncin Shehu Tijjani shi a hukuncin Shehu Ibrahim Inyas uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Da Allah ya sa malam yana raye to da mun abin nan ɗinsa. Duk da ko a waccan lokaci an samu wasu malamai da suka ɗan yi rubutu suka tabbatar mai da cewa a Shehu Tijjani ɗin nan ba kaza 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 ba ƙarya aka yi masa ba. Duk abin da aka faɗa kansa mafi yawa ya tabbata daga gare shi. Sato amma dai ko dalilan ba su gamsar da shi ba ne bai dai canza wannan ra'ayin ba. An gane? To saboda haka duk ɗaya suke duk aƙidar su guda su suka karantar da aƙidar komai Allah da makamantansu. Shi Shehu Ibrahim ya ɗa ta yi. Ya ɗa ta yi. An gane? Yawwa. Saboda akwai littattafai guda uku manya. Na manya-manyan ɗalibansa na kusa da shi wanda tarihi ya tabbatar da sun yi karatu wurin shi sun karɓo daga gare shi ya karantar da su kuma duk littattafan nan suna ɗauke da shirka akwai Jawahirul Ma'ani akwai littafin Al-Jami'u na Ibn Mashri akwai kuma Al-Ifadatul Ahmadiyya ta Sufyani wannan duk ɗaliban Shehu Tijjani ne kuma na gaba-gaba an gane? To duk abubuwan da shi a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ya kafirta Shehu Ibrahim Inya saboda su akwai ninkin ba ninkin ɗinsu bal ma shi Shehu Ibrahim daga can ya ɗauko an gane? Daga ce ya ɗauko kuma wannan littattafai ya tabbata cewa na ɗalibansa ne kuma in za su rubuta suna rubutowa ne su ce mun sami'tu shaykhi qala kaza radiyallahu anhu ko mun tambayi shehu ya ce kaza ya ce kaza kuma in ka ɗauko Jawahirul Ma'ani din kai muqarana da littafin Al-Jami'u din da Al-Ifadatul Ahmadiyya sai kaga duk abubuwan suna tafiya ne da juna ba sa walwala juna ba sa walwalewa. So almuhim duk mutumin da ya rayu ya riƙe abu yana zaton cewa abin ƙwarai ne ba tare da ilimi ba to hukunci ba zai tabbata a kansa ba. To haka wasu daga cikin iyayenmu ɗin da suka yi ɗariƙa ɗin mu muna da yaƙini inda sun kawo yanzu muka fito musu da wasu abubuwa ba yadda za a yi su yi ɗariƙa. Kamar yadda yanzu wasu suke jin wasu miyagun abubuwa na aƙidu suna barranta daga ɗariƙar saboda ya nuna cewa dama dan Allah suka shiga ɗariƙar da kyakkyawan zato sai su barta. An gane? To wannan shi ne saboda haka ilimi sharaɗi ne ko kaga mutum ya yi ɗariƙa ko in dai bai da ilimin cewa bid'a ce hanyar banza ce an kaba ta ne don ta roshe sunnar manzon Allah sai na da uzuri har sai san da bayani ya zo masa. Saboda wasu maganganu a yanzu da babu su ba a yaɗa su ko can lokacin farkon izala in kana sauraron kasusuwan nan farko kawai ana ta ƙananan ma abubuwa ake faɗa salatul fatihi ne da sauransu mafi yawa ma ita ce ake ta rigima a kanta ita ce. Ita ma ɗin kuma abubuwa ne ake faɗa na zahiri. Tun tana da zahiri, tana da baɗini, tana da baɗinin baɗini. To, mafi yawa zahirin ne kawai ake faɗa. Na cewa karanta su so ɗaya da daidai da sauke Al-Qur'ani so 6,000. To, wannan zahiri ne. Akwai falala ta baɗini da baɗinin baɗini wanda ya ninka ninkin ba ninkin ɗin wannan. Wanda daga ciki in ka duba littafin Al-Ira'a na Al-Baqili ya kawo kan cewa duk kai saboda ma salatul fatihi ma Allah ya halicci duniya aka yi rubuta saboda salatul fatihi Allah ya tsayar da sammai da ƙasai saboda salatul fatihi Allah ya turo mazanni saboda salatul fatihi Allah ya baiwa annabi duk abin da ya bashi na falala. To ina ka taba jin wannan? To yana cikin baɗini ko baɗinin baɗini yana daga cikin asararu wanda shehu ne suka ce a ɓoye amma shi wancan zahira a bayyana shi. To kaga ba su san da wannan ba, su abin da aka nuna musu hanya ce wadda za ta kai ka zuwa ga Allah, haka ake faɗa. Sai a ce maka ai salati dai da istighfari da hailala. To ai wannan falala ce, cikin dariƙa wannan falala ne. Akwai aqaid, abinda in baka yarda da su ba, dariƙa ka bata kullu ba. Kaga su ya kamata a nuna maka. Ko? To. Saboda lokaci za mu iya tsayawa dai kan wannan baiti, saboda sharuɗan suna buƙatar tafsili. Wani sati in mun dawo insha Allah ta'ala sai mu ƙara bayani akan bi sharti ilmin wa ikhtiyarin wa intifa mawani'in wal qasd ma'aha qad wafa. Saboda lokaci. Subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.